This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da wannan la'asari da fatan mun same ku lafiya. Sunana Sarfi Hashim Gumelta nake Muhammad Hafiz Baballa da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a daidai wannan lokacin. Yau ranar Talata 26 ga watan Maris na shekarar 2024. Kafin ku ji awwal da muke tafa da su Hafiz ga makanan labarai.
To Sarfilu, wani dan kunar bakin wake ya kashe ɗan kasar Indiyar tare da wani ɗan kasar Pakistan. Hukumomin kasar Kenya sun ce wata fashewa a wani karamin otel da ke kusa da wani ofishin 'yan sanda a arewa maso gabashin kasar ya yi sanadin mutuwar mutane hudu. Sannan za ku ji cewa ana ci gaba da neman mutane bakwai bayan da wata babbar gada ta karye a garin Baltimore na jihar Maryland da ke Amurka.
To Allah ya kyauta, kan labaran duniya kenan. Cikin shirin za a ji cewa wata babbar kotu a jihar Kano ta yanke wa wani dan cana hukuncin kashe budurwarsa da ya yi.
Shi mai girma alƙalin wannan babbar kotu ya yi hukunci inda ya samu Frank da aikata laifin kisan kai wanda hukuncin sa kisa ne.
A nan babban birnin a nan Amurka, wato birnin Baltimore na Amurka kuwa, wani jirgin dakon kaya ne ya sanadin rubta wata babbar gada mai daɗin tarihi.
Yanzu haka dai ana cewa kimanin mutane 20 ake nema. Sannan kuma ya zuwa yanzu dai da muke magana an ce an iya ceto mutane.
Haka kuma muna ɗauke da shirin noma tushen arziki. Albarkacin wannan wata mai alfarma na Ramadan za mu ji tasirin azumi daga bakin matasa. To amma fa sai mun fara da shan kashi na farko na labaran duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum. Yan sanda a arewacin kasar Pakistan sun faɗa yau Talata cewa akalla 'yan kasar sun biyar tare da direban su ɗan kasar sun mutu a lokacin da ɗan kunar bakin wake ya tayar da bama-bamai a cikin ayar motocinsu. An kai harin ne a babbar hanyar da ta haɗa ƙasashen Pakistan da Sin. Nan take Beijing ta yi tarda abin da ta kira harin ta'addanci, kuma ta nemi hukumomin Pakistan su hukunta waɗanda suka aikata wannan aika-aika. Jami'in 'yan sandan yankin Bahat Zahir ya shaidawa BOE cewa ana gudanar da bincike kan harin kunar bakin waken. Kawo yanzu dai babu wata ƙungiya da ta ɗauki alhakin kai harin, wanda yana ɗaya daga cikin munanan hare-hare da aka kai kan 'yan ƙasar Sin a cikin 'yan shekarun nan. Ma'aikata masu aikin ceto na neman mutane bakwai bayan karyewa wata babbar gada a garin Baltimore na jihar Maryland da ke gabashin Amurka, kamar yadda hukumomi suka bayyana. Hoton bidiyo ya yi nuna yadda gadar Francis Scott Key Bridge ta fada cikin ruwan kogin Patasco bayan da wani jirgin ruwan dakon kwantena mai ɗauke da tutar ƙasar Singapore mai suna Dali ya yi karo da gadar da misalin ƙarfe 1:30 na safe a gugun yankin na ranar Talata. Hukumomi sun ce motoci da dama sun kasance kan gadar lokacin da karan ya faru. Shugaban hukumar kashe gobara na birnin Baltimore James Wallace ya shaidawa manema labarai yayin wani taron manema labarai sa'o'i bayan aukuwar bala'in cewa an ciro mutane biyu daga cikin ruwan, an kai ɗaya zuwa asibitin da ke cikin mawuyacin hali yayin da ɗayan bai samu rauni ba. Masu linkaya suna fama da yanayin sanyin firinji da bai gaza digiri 9 na ma'aunin Celsius ba, yayin da suke neman sauran waɗanda abin ya ritsa da su. Hukumomin ƙasar Kenya sun ce wata fashewa a wani ƙaramin otel da ke kusa da wani ofishin 'yan sanda a arewa maso gabashin ƙasar ya yi sanadin mutuwar mutane hudu, ciki har da jami'ai uku, yayin da ya jikkata wasu da dama a ranar Litinin. 'Yan sandan sun ce fashewa a garin Mandera da ke iyaka da ƙasar Somalia ta faru ne sakamakon bom da aka dasa a wani otel, kuma ya tarwatse ne yayin da taron jama'a suka zauna don karin kumallo. Shugaban 'yan sandan Mandera Samuel Mutunga ya ce za a kai biyu daga cikin waɗanda suka jikkata da ke cikin mawuyacin hali Nairobi, babban birnin ƙasar. Masu bincike sun zargi ƙungiyar Al-Shabab mai tsatsauran ra'ayi da ke gabashin Afirka da kai harin. Ƙungiyar, wacce ba ta ɗauki alhakin fashewar ba, ta kai manyan har-har a Kenya da makwabciyarta Somalia. Labarin yana zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Tunan barjima ba Hafiz zai sake damar da karshen labaran duniyar, amma kafin nan zamu leka Najeriya, inda wata babbar kotu a jihar Kano ta yanke wa dan cana mai suna Frank Geng hukunci kan kashe budurwarsa ɗan Najeriya da aka fi sani da Umita. Kamar yadda za a ji daga bakin wakili ya sashin Hausa, Barka Bashir daga kanan Dabo.
Wata babbar kotu da take zamanta a Mila Road a kanan Najeriya ta yankewa dan China Frank Geng Kongrong da ya kashe Umita Buhari har lahira a shekara ta 2022 hukuncin kisa ta hanyar rataya. Mai shari'a Sunusi Adoma Ajini ya yanke wannan hukunci bayan kama saurayin Umita Mr. Frank Geng da laifin aikata kisan kai. Idan za a iya tunawa da an kama tare da tsare dan China Mr. Frank Geng bayan kama shi a watan Satumban shekara ta 2002 da laifin kashe Umita mai shekaru 22 a gidansu dake Jambulo a karamar hukumar Kumbotso. Bayan yanke hukuncin ne dai kwamishinan shari'a na jihar Kano Haruna Daddari ya bayyana wa manema labarai cewa an kammala bincike sannan an kama shi da laifin kisa.
Shi mai girma alƙalin wannan babbar kotu ya yi hukunci inda ya samu Frank da aikata laifin kisan kai wanda hukuncin sa kisa ne, kuma ya zarta ya yi hukuncin sa a haka da nufin cewa Frank ya aikata laifin kisa wanda kuma sakamakon sa kisa, kuma ya yi hukuncin a haka, kuma za a kashe shi ne ta hanyar rataye shi har sai ya daina motsi, har sai ya rasa rai. Abinda alƙali ya faɗa kenan, abinda kotu ta ce kenan a wannan kotun a yau. Kuma kamar yadda kuka sani, ita shari'a dai tana da farko, tana da ƙarshe.
Mahaifiyar Margayya Umita Malama Fatima Zubairu ta ce ta gode wa Allah da yanke hukuncin ƴarta Umita.
Wallahi na gode Allah da Allah ya sa shi ma an kai yanke mishi. Na gode sosai da isaka da alheri. Allah ya sa su gama da aikin cikin farin ciki sosai. Allah ya ji ƙan Umita da gafara. Da sa ta huta.
Mun taba Ali da wani dan gwagwarmaya mai kare haƙƙin al'umma na kungiyar samar da kirkira da mafita ga al'umma, Malam Musa Abdullahi Sufi, wanda yake babban damuwar 'yan Najeriya a yanzu shine bayan yanke hukuncin suna fatan a tabbatar da hukuncin yadda ya kamata.
Hukunci na rataya, to kamar da muka sani dai damuwar duka yawancin mu dai a Najeriya gaba ɗaya bai wuce cewa akwai hukunce-hukunce irin waɗannan da aka yanke amma ba a ji komai a baya ba. So don haka yana da matukar muhimmanci a ce wannan hukunci da aka yanke an ji, tunda akwai matakai da ake da su har matake na manya-manyan jami'an gwamnati wanda za su saka hannu tukuna kafin aiwatar da wannan. To gaskiya dai an ji an yanke hukunci, amma wannan yana iya tasiri wurin sa mutane ma su ƙara zargi da cewa ma duk abin kusan wasa ne, saboda an yi a baya an gani mintuna kamar na Halifa an yanke hukunci amma har yau dai ba a ji menene an aiwatar da abin nan ko ku a'a ba. So kiran mu ga mahukunta tarihi shine duk irin waɗannan abubuwan da suke faruwa, jinkirin da ake aiwatarwa shi ke ba wasu dama har su aikata irin wannan, domin ba su ji an yi wani hukunci da ya tabbatar da cewa an kai irin wannan da za a iya ɗaukan maka hukunci a kai ba.
Ko da yake kotu ta ce ta kammala aikinta, sai dai wanda ake tuhuma suna da damar ɗaukaka ƙara. Baraka Bashir, muryar Amurka daga Kano a Najeriya.
To a gaida Baraka Bashir, wannan shirin na zuwa muku ne kana sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Hafiz ya dawo mana da labaran duniya.
Ukraine ta faɗa yau Talata cewa ta lalata jirage marasa matuƙi 12 na Rasha da suka auna yankuna da dama a Ukraine, yayin da Rasha ta ce ta dakile harhar da jiragen saman Ukraine suka kai a yankin Belgorod da ke kan iyaka da ƙasashen biyu. Rundunar sojin saman Ukraine ta ce na'urorin sararin samaniyar kasar sun harbo jirage mara matuƙi a yankunan Mykolaiv da Kharkiv. Oleh Sinhov, gwamnan yankin Kharkiv, ya rawaito ta manhajar Telegram cewa an samu ɓarna a wani gini amma ba a samu asarar rai ba. Taiwan ta gudanar da wani gwajin tsaron sararin samaniya a yau Talata, inda ta girke na'urar Patriot mai kakkaɓo makamai masu linzami da aka kera a Amurka da na'urorinta na kakkaɓo jiragen sama, inda ta ce za ta ƙara da horo don fuskantar kutse da sojojin ƙasar sun ke yi a tsibirin mai cin gashin kansa. Beijing na ikirarin Taiwan a matsayin wani yanki na ƙasarta, kuma ta ce ba za ta yi watsi da amfani da ƙarfin tuwo ba, wajen mayar da tsibirin a karkashin ikonta. Jiragen yakin kasar Sin da jiragen ruwa suna ci gaba da zuwa kusa da tsibirin kullum, yayin da Beijing ta kara matsakaimi akan taifi ta hanyar amfani da abinda masana suka ce abubuwan takala ne da za su haddasa ayyukan yaki. Daga ƙarshe, lauyoyin tsohon shugaban kasar Brazil Jair Bolsonaro sun musanta raɗi-raɗin cewa wanda suke karewa ya yi yunkurin kaucewa kama shi lokacin da ya zauna ofishin jakadancin ƙasar Hungary na tsawon kwanaki biyu a watan da ya gabata.
Muhammad Hafiz Baballake ne karanto mai labarin duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla kamar yadda wata kila aka ji a labaran duniya, har yanzu jami'an aikin ceto na ci gaba da neman mutane bakwai a cikin ruwa bayan raftawa wata babbar gada a gabashin nan Amurka. Jami'ai sun ce akwai motoci akan gadar lokacin da wani jirgin dakon kayan karo da gadar. Na zanta abokiyar aikinmu Maryam Dauda dake zaune a birnin Baltimore kan wannan iftila'i da ya faru.
Yau kam an waye gari da wani abin tashin hankali gadar da ake kira Francis Scott Key Bridge da wajen karfe 1:30 na asuba kenan za a ce na safe na dare lokacin bature kuma za a ce na safe wannan gada ta rafta. Wani jirgin dakon kaya ne yake bi ta karkashin gadar sai ya karo da wani bangaren gadar, abinda ya sanya kenan gadar ta rafta. Kuma wani abin takaici shi ne a kan wannan gadar akwai motoci da yawa wanda ya zuwa yanzu dai hukumomi ba su tantance adadin motocin da ke kan gadar ba a lokacin nan. Bayan haka akwai wasu masu aikin gini da ke aiki a wani bangaren wannan gadar.
Su ma ya ratsa da su kenan?
Kwarai da gaske. Yanzu haka dai ana cewa kimanin mutane 20 ake nema. Sannan kuma ya zuwa yanzu dai da muke magana an ce an iya ceto mutane 2.
To Maryam, mun san dai gara tana kan ruwa ne. Menene muhimmancin ta ga al'ummar Baltimore gama Amurka baki daya?
Sarfilu, wannan gada tabbas tana da muhimmanci da kuma da daddan tarihi. Mahada ce ta tashar jirgin ruwa da kuma garin Glenbony a wannan gefe da Dundalk wata unguwa da sannan bacin haka kuma gada ce wadda take zuwa tashar jirgin ruwa ta Baltimore. So kaga hakan yana nufin wuri ne da ake hada-hadar kasuwanci tunda duk inda ka ji an ce tashar jiragen ruwa ana dakon kaya ana hada-hadar abubuwa sosai akan wannan gadar ko kuma a wannan yankin.
To Malama Maryam, menene tsawon wannan gada ba za ki iya faɗa mana?
To wannan gada dai wacce take da a ce titina kamar guda 4 tsayinta ya kai kilomita 2.6 wato mita 56 kenan.
Wato babbar gada ce dai sosai.
Babbar gada kwarai da gaske, babbar gada ce. Sannan bacin haka bincike ya nuna cewa a shekara mutane wajen miliyan 11,300 ke bi ta kan wannan gadar.
Wato motoci kenan da suke bi ta kan gadan?
Tabbas motoci kenan.
To yanzu dai ba a ceto wasu mutane ba a san inda suke ba. Ruwan kuma mun san yanda yanayi yake a Baltimore. Wani irin yanayi ne yanzu mutane suka samu kansu kuma cikin ruwa?
Eh to gaskiya yanzu kam yanayin na sanyi ne. So a halin da ake ciki dai masu aikin gaggawa da masu aikin ceto na can na iya kokarin su suna sa ran za su gano wasu da rai ko ma dai da gawarwaki ne abin da dai suke kokarin yi kina.
To idan aka yi batun hada-hada kasuwanci, kina ganin a samu tsaiko ko kuma baya saboda wannan tasha ta ruwa da kika ambata tasha ce mai hada-hada jirage da yawa?
Ito tunda kaga mahada ce da take zuwa tashar jirgi, tabbas a yanzu haka wannan gada ta tashi aiki. So dole za a samu cunkoson motoci, duk da dai cewa akwai wasu hanyoyin da suka yi mahada da za a iya bi a je sauran wurare, amma duk da haka za a fuskanci matsala.
To Malama Maryam, mun gode kwarai da gaske, sai mu ce kuma Allah ya kiyaye kyauta.
Amin amin, nagode.
To madalla. To a nan Washington DC yanzu agogonmu na cewa karfe 11 da kusan minti 15 na safe. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
noma tushen arziki.
Noma tushen arziki, noma ladina cigaba, noma tushen arziki.
Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa a shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baban lake gabatarwa. A jamhuriyar Nijar farashin kayan marmari da aka fi sani da kayan gwari ya yi tashin goron zabi a wannan lokaci na azumin watan Ramadan, da jama'a ke matukar buƙatar samun irin waɗannan kayayyaki domin buɗe baki. Nijar kan shigo da kayan gwari ne daga ƙasashen gabar teku irin su Ghana da Cote d'Ivoire da Nigeria da jamhuriyar Benin da kuma Togo. Abin da ya sa masu sayar da irin waɗannan kayayyaki ke dangantawa hawan farashin da matakin rufe iyakoki da ƙungiyar ECOWAS ta ɗauka a washe garin juyin mulki da aka yi a bara a ƙasar. Kamar yadda wasu masu sayar da kayan gwari a birnin Yamai suka bayyana wa wakilin Muslim Mumin Barma.
Sunana Yakubu Asunana, mai sayar da lemu da banan a wannan birnin Yamai. A halin yanzu kayan masarufi can da an kai lorin ta daga Ghana ko Cote d'Ivoire hanya da ake ɗaukowa Sankwai sai Niger. To yanzu da an ka samu cikin wannan abun an ka tsaye da an ka rufe bodoji, yanzu sun kawo ta motoci na Ghana ko Cote d'Ivoire su tsaya bakin boda sai a zo ta jirgin ruwa ta tsallako, sannan su ko motocin Niger da wanda aka kama ta sai su tarba. Kun ga kun ga lusu hawa ga kuɗin kawo ta nan kuma sai an hau ruwa a tsallako da ita, su kuma su tarba daga wani ɗan kashi-kashi na da sauransu a kan hanya shi su hagani ta gaba ɗaya banana ta yi tashin gwamnan zabo. Tun da can farko abin da muke sayan karton banana kayan a juyin mulki shekka 10 ko 11, yanzu sai ta kai wata ran shekka 21 babu. In kalli su haki nan abin da ka sayi shekka 10, 11 ko 10 ya kai can shekka 20, kina ganin dole kai in ka zo gari sai ka ƙara kuɗi.
Nawa kilon banana yake a yau?
To a yau dai shekka guda ne ka sayi, sabiski in mun kalisa sun ce mun da 20 kilo ne a cikin karton. Ni amma mun kuta mun ka auna sai mun samu 17 kilo shi da mi e. Kina ganin baka sai da ta ba shekka duk iyakar ta an ka sai da ƙasa ga shekka. To shi a bakin kuɗin mai gida za su zo wa.
Kafin a shiga yanayin na juyin mulki nawa kilo yake?
Kilo ana isa mu 140, muna sai da shi 140 wani wuri 130.
Lemun wa?
To lemu shi wannan lemu na Najeriya bai da fidi hanga, ana samu shi katsan kilo ko ku $100 lemu ne zai yi insha Allah.
Shi kuma lemu irin na wajen Agadez fa?
To shi lemu irin na kwanan ba lokacin da azumi zuba so yana da sauki, amma ba mu sani ba ya ƙari na ko ku yalla su masu riƙe abin su ne saboda su ci mu rewa nan watan kwanakin ba vendim ne kusa karton banana eh muka sayan karton lemu, amma ga lemu ga abstar mun san mun tarko ta je ka 30 da wani so shi banda kuɗin kaya eh kuma mun sai mun ka auna ba mu muna iya samun kilo 42 ko 40 dan wani abu kaga kenan mun kali su hawan mu sai da shi jaka ba. Ba a san ba ko za mu ce wani abu ba, sai akwai wanda ga lalacewa
kafin azumi ya zo ko kuma a ɗauka a kan irin su barawar haka. Nawa kuke sai da kilon shi na wannan lemu na Agadez?
To duka rika baran nan dai bai wuce 140, 130, 150 ba ke tsada shi kinan suka bara. Amma haka ba na an waye gari ga hijika yake.
To su waɗannan kayayyaki akwai su a wadace a kasuwanni?
Ko akwai su dai ba kwai ba, saboda kasan ni ɗan gwari in sun haga ana so ko akwai kayan ba su kawo su ya ake so, sai dai suna ɗan kawowa kaɗan da ai mun za a yasa shi su ce babu, kuma gobe sa kawo sun zaka sun kawo wasu don su ta ce su ta tsada abin da idan su samu mori abin.
A jumulce gaba ɗaya yaya za a iya kwatanta yanayin kasuwar da yake kamar ana samun mutane suna korafi akan cewa babu kuɗaɗe a hannunsu?
To lallai gaskiya dai yanzu dai al'amarin ne kan dole aka mutane su korafi babu kuɗin dan dai gaskiya ba su kan sai an ka duba kam kan hali ne mutane su ka zai, kuma wallahi gaskiya dai abin dai ba kamar da yake ba.
Babu ciniki?
A ba gaskiya ciniki ya rage dai kamar da ne.
To mene kuke bukata ga wajen su waɗanda suke shigo da kaya da kasashen waje da ba gwamnati da kanta?
To wallahi duk abinda da matsala muke neman dai gwamnati ta tallafa mu samun hannuwa bisa ga wannan hanya, fiske inda ba daga muna wannan hanya ba
motsi
wannan kafin sannan ta suke biyuwa tunda babu sun bar biwa ta Burkina, inda ta burkina haka combatir na ake to ka san su kan gwarhu ba su duka combatir
saboda ana daddiya
madallahi biski an ta honin na har sai a duko a tsallako ba to a zo ta bisa ba to sai a tsallako da shi amma har haga kayan sun hau ba kamar da ba saboda sai an lazimin ta ba bude hanyoyin nan ba to gaskiya wannan kayan da ake wahala kayan a kasu nan nan ne an yi mai to gaskiya kayan su parachute sai sabku to wallahi ana dan jimawa gaskiya
idan muka leka kasar Ghana kuma wakil mai Idris Abdullah Bako ya ji mana farashin kayan masarufi a wannan lokaci na azumin watan Ramadan
ni sunana Maisa ne mun kika zo ni makika ce Maisa mai wake ko waya sani kiniki yanzu gare ba ide bane kayan ba fitowa ba kayan kuje hakan ga muna yi mu sai Niger muna yi mu sai Burkina muna yi mu sai Nigeria yanzu ga muka ta Nigeria duka tarkin Nigeria na wai kayan ta be fitowa ba shi muka yi ma ba ide bane alwa yau kayan mu na hanya wai kare kaya to kuma mun tumun sai mun lord ya za yi Niger din kuma aka lord aka zo aka kai Burkina sai dai lord kuna na so sai ya wurin sun kai 500 sannan sarkin Burkina nan in ya zo ya ganda ma ya fito da waranga sannan a kwasa waranga a fito da shi wake muke sai ruwa shinkafan nan ma mun zo mun shiga da mai bai da bane kuma Norman nan su ba su samu Norman kamar da suke samun Norman nan ba Boko Haram ya dame su Niger Burkina Nigeria duka ba su samu Norman da suke yin Norman nan muna samu ba su samu wannan ba
sun sa wadan ga duka ba noma nan Ghana
suna noma Ghana amma noma Ghana nan sakaranga wanga magarin da ake sayarwa na yayi tsada ba sai ya sanya Norman nan yanda ya kamata ba fertilizer ko tuku guda 500 nawa zaki ce kuma mai Norman na zaki samu kudi 500 ki sai fertilizer nan ke Norman ya kai mutane ya bari muna sort komi fa mu sayar kayan gwana-gwana ne yanzu dai bai da bane muna sort don sort ka da yawa
sa wancan shekaran war haka samu ciniki sosai azumin shekaran da ya wuce
ya fi na wanga wangan nan dai kowa jikinta ya maso ne abinkin ma waina na ana so ya sai bai yi sai abin nan kaman ana karawa ne mun kai sakara wannan yaya yake amma wangare ba magana
yanzu na ga shinkafa kala-kala kaman uku ya kike auna shi kowane loka guda nawa ne
ina auna wani shinkafa na wake da muna auna 35 ne yanzu ga ka zo ka kara kutukun nan 600 yanzu muna auna 40
shekara da ya wuce nawa kuke sai da shi
sakara da ya wuce ma abin da bai kai 30 shi ba mun yi ma auna 28
to wake fa
wake yayi tsada ma 25 amma yanzu wake ke mayan na muna tare 46 wanda ke bin wannan 35 Niger ma kanana ya zama cikin Ghana ga 35 da loka guda
da gida na gani ko gujiya ki kuma nawa ne
gidan nan ba kasuwan nan ne da gida ya bi mu tare 45 amma ba kasuwan nan kika zo wani aje ba sai dole ki tare 46 na 46 nan kuma bai kai ba na to
wancan shekara ku nawa yake
wancan shekara muna tare gujiya kamar 32
an fi suna na Rukaiya
da kina sai da shinkafa ba iri ya kudin shi yake
25 kilos na akwai wani na nan 330 340 na nan 380 ma na nan akwai na 545 suna nan dai daban-daban babban kotaku akwai na 630 akwai na 750 730 620 gaskiya farko kamin a shiga azumi da shi ana sin amma tun azumi ma bai kai komai ma ba ba sin kayan tsada kuma ba kudi government muna yi maka kuka ka duba ka rarrage muna tsafi so mu yi mu ciniki
sunana Aisha ina so da dabino so burger so spices
duk gashi muna cikin azumi ya kika ga cinikin dabino yanzu
cinikin dabino dai alhamdulillah shekaran ga da yin yawa amma kamin ka tashi dai Allah ya baka naka yasa alhamdulillah
ya tsadan dabino ya sauko ne ko ya tashi
wancan shekara she 40 cedis ne amma shekaran ga 50 cedis
kwano
oloka 50 cedis
wancan shekara fa
40 cedis
masu sauraro a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu dan Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku wani sabon shirin yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman su Lamu mana Barmada Idris Abdullah Bako da kuma Julia da Sturacham da ta taimaka ta haɗa mana sauti da bada umarni ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Toma da lagar sarkin noma. Shin menene tasirin azumin a wurin matasa?
Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ni ce Aminatu Yusuf daga Kumasi, watan Ramadan. Alhamdulillah. Ramadan mun gode ma Allah da ya bamu wanga wata kuma wanga shekara. Ubangijin Allah ya sa muna cikin wanda aka yarda da su. Allah ya fi mana kurakuran mu. Ramadan yayi tasiri ga dukkan musulmi. Ni gati na Ramadan alhamdulillah. Saboda me kamin ma ayi Ramadan ina jin wani nauyi daga jikina wallahi alazim ina jin najin kamar wata 6 kenan ko 7 yau alhamdulillah la kulli hali na ji sauki kari ga jinyan da nake yi don haka Ramadan alhamdulillah ala kulli halin alhamdulillah ni'matul islam ibadan mu dama mu masu ibada ne sannan kuma muna kaunan da soyayya kuma na yin azumi don muna azumi alhamis da atani sannan kuma muna kiyamal layl so yanzu kuma watan da ya zama dole ne composing ga mu'mini musulmi dole komai kiwo yanka kamata ce ka kamanta kenan mun ci riba kuma kenan ya karu ga dukan ibadun da muke yi sallolin mu kuma ga sallan tarawih sannan kuma ga nafilolin da malumma muke ba mu a wurin tafsiri yau a ce ku yi nafila raka'a kaza gobe a ce ku yi kaza bayan ka je ka sallan tarawih ka zo gida kenan in ka zo gida ainihin dakin ka da kanshi ya zama maka Madinatu Munawwara kenan insha Allah muna yawan karanta alqur'ani fiya ga lokacin da ba watan Ramadan ne ba domin cikin watan ga aka sauko ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alqur'ani mai girma don haka yayi tasiri a wurina yayi tasiri na sai kuma a dukkan musulmi da duniya baki daya.
To Allah saka da alkhairi kafin mu karkare shirin ga Hafiz ya dawo da labarai amma fa wannan karin a takeice.
Yan sanda a arewacin Pakistan sun fada yau Talata cewa akalla yan kasar sun biyar tare da direban su dan kasar sun mutu a lokacin da dan kunar bakin wake ya tayar da bamabumai a cikin ayar motocin su. An kai harin ne a babbar hanyar da ta hada kasashen Pakistan da Sin. Nan take Beijing ta yi tarda abin da ta kira harin ta'addanci kuma ta nemi hukumomin Pakistan su hukunta waɗanda suka aikata wannan aika-aika. Ma'aikata masu aikin ceto na neman mutane 7 bayan karyewar wata babbar gada a garin Baltimore na jihar Maryland dake gabashin Amurka kamar yadda hukumomi suka bayyana. Hukumomin kasar Kenya sun ce wata fashewa a wani karamin otal da ke kusa da wani ofishin 'yan sanda a arewa maso gabashin kasar ya yi sanadin mutuwar mutane 4 ciki har da jami'ai 3 yayin da ya jikkata wasu da dama a ranar Litinin. 'Yan sandan sun ce fashewa a garin Mandera da ke kan iyakar kasar da Somalia ta faru ne sakamakon bom da aka dasa a wani otal kuma ya tarwatse ne yayin da taron jama'a suka zauna don karin kumallo. Ukraine ta faɗa a yau Talata cewa ta lalata jirage marasa matuƙi 12 na Rasha da suka auna yankuna da dama a Ukraine yayin da Rasha ta ce ta dakile har-haren da jiragen saman Ukraine suka kai a yankin Belgorod da ke kan iyaka da ƙasashen biyu. Rundunar sojin saman Ukraine ta ce na'urorin sararin samaniya ƙasar sun harbo jirage mara matuƙi a yankunan Mykolaiv da Kharkiv. Lauyoyin tsohon shugaban kasar Brazil Jair Bolsonaro sun musanta raɗi-raɗin cewa wanda suke karewa ya yi yunkurin kaucewa kama shi.
Tuma Adalla masu sauraro da haka ne muka ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima da za mu sake dawa da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Kamar ko da yaushe za a bi wa shafukan mu yanar gizo domin sake jin wannan shirin har ma da sauran shirye-shiryen mu da suka gabata. Yanzu kan a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taimaka shirin ya zo gare ku sai kuma wadda ta hada ta raba da umarni Jumalama Julie Lethal Gresham har ma da injiniyan Mateo wato Saida Hamdun Daga nan birnin Washington DC ni Sarfi da Hashim Jimar ke cewa karu kashe rediyon ku don Maryam Dauda na nan tafi da shirin yau da gobe shirin matasa.